من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 15 kuma muna cikin suratul Nisa'i. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 114, haka ne ko yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 115 inda Ubangiji ta'ala ke cewa wa man yushaqiqir rasula
min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Ubangiji ta'ala ce wa man yushaqiqir rasula, duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kiyaye bi umurninsa ko kuma ya hana wani abu shi kuma ya je ya aikata, wa yattabi ghayra sabilil mu'min min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, bayan shari'a ta bayyana masa, wato bayan ya bayyana masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ayi ko ya hana, amma kuma ya saba ya je yayi son ransa. ويتبين غير سبيل المؤمنين كما يجيبي وتهنيا دبام باهنيا مؤمنا فرقبا باهنيا صحابيبا باهنيا تابعيبا باهنيا تدو تابعينا با شيدي فهين تقرآن يندي قداما يجي الدين سيندي قداما باين تقبنجي تعالى يأي قوما زن الله صلى الله عليه وسلم دشيبا باين دمان زن الله صلى الله عليه وسلم يقويا صحابا سبا. To idan mutum ya yi haka, Allah ta'ala ce nuwallihi ma tawalla, za mu jibinta masa abun da ya jibinta, wato za mu kawata masa wayannan bidiyoyi da ya rungumo da saba manzala ta kuma da yake yi, sai ya sauka cewa abu ne mai kyau. Wa nuslihi jahannama, kuma mu shigar da shi wutar jahannama ta kona shi. Wa sa'at masira, wato makoma ta yi muni ita ce wato ainihin wutar jahannama. Wannan ayan ta daga cikin ayoyin da suke wajabta bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suke nuna hadarin wato ainihin saba masa. Wannan ayoyin don bid'a suka zo suna fassarawa su wuce ne kawai. In ka ga mutum ya tsaya yana bayani irin wannan ayoyin, to ku tabbata cewa ahli sunna ne. Saboda haka in mun zo kansu sai mu tsaya mu yi bayani sosai, sai cewa bayanin yana maimaituwa, amma dai maimaituwan kuma alheri ne. Domin Hausa sun ce a rashin kira kan bebe yake bata, kuma a takraru ya'allimu al-himar, maimaitawa shi yake sa ka rike karatu ko da ba da basira. Saboda haka dole ne a tallata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan da aka zo gaba. Wannan shine da'awan wato ainihin ahlus sunna. Anan Ubangiji ta'ala yana cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan yushaqiqir rasula, kana fi shiqqin wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi shiqqin akhar wa huwa fi wadin wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi wadin akhar. saboda kai na wani bangare daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bangare daban to shi addinin sa yana yi ne kawai hanyar sa daban ya dauka ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka dau wata hanya ka ci da ita zakai addini ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ka tabbata cewa bata zakai kuma ka kama hanyar wutar jahannama ne amma baka kama hanyar zuwa ga Allah subhanahu wataala ko zuwa ga aljanna ba shi yasa Junaidu Salih yake cewa kullu turuqu ila Allah masdudatun illa tariqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah a toshi take sai dai in ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka bi dai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta kai ka inda ake son aje ita ce aljanna da rahmar ubangiji subhanahu wataala dukkan wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi iya ta bayyana masa to wannan ya rungumi wasu bid'o'i ne yake bautawa Allah da su wanda Allah ta'ala bai sabar da wato hujja akan su ba kuma sannan wuce gaban Allah ne da gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi addinin musulunci da babu shi daga ba aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to dole ne kuma ka tsaya inda Allah da manzon sa suka bai da kai idan ka je ka kirki wani abu to ka wuce Allah ka wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim ya kwan da kai imani kar ku wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku wuce gaban Allah da manzon sa ku ji tsoron Allah Allah yana jin abin da kuke yi yana jin abin da kuke faɗa kuma yana sane da abin da kuke yi saboda haka idan ka kike wata bid'a kace zaka bauta wa Allah da ita to kaman kace Allah bai iya bane ga yanda ya kamata a yi ko kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haince Allah bai isar da sakon yanda ya kamata ya isar da shi ba ga yanda ya kamata sakon ya zama idan ka zo kana zikirin Allah da wata sifa irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya al'umma su da yi ba kaman cewa kake ai da ba irin wannan manzon Allah sama ya kamata ya babbe iya ba ga yanda ya kamata ya kalan zikirin sa haka nan duk sauran ibadun gaba daya shi yasa Imam Malik yake cewa man ikhtara abidatan yaraha hasanatan faqad idda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khana risala wa dhalika li anna Allah azza wa jalla qala al yawma akmaltu lakum dinakum wa ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al yawma dinan Imam Malik yace duk wanda yake bid'a sai ta ai wannan bid'a tana da kyau bid'a ce mai kyau ta Allah da ita to yayi da awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haince Allah wajen isar da manzonci saboda Allah ta'ala ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allah yace ya cika addini yace duk abin da bai zama addini ba a wancan ranan shine ranan da manzon Allah yayi arfa da jama'arsa hijira tana shekara 10 abunda bai zama addini ba a wannan rana yace a yau bai zama addini ba don addini ta hanyar wahayi yake zuwa kuma ga an gama don duk ayoyin da suka sauka ma bayan an saukar da wannan ayan wa'azi aka dinga yi da gargadi wattaqu yawman tujawuna fihi ila Allah to da aka gargadi ne aka dinga yi amma addini ya gama cika to kai kuma sai ka zo da naka tsarin daban ko ne zo maka da wani tsari kika ce shi zaka yi kaga ka nuna kenan addini bai cika ba Allah bai cika addinin sa ba bari ka cika tashi ko kuma manzon Allah ya haince Allah da isar da addinin yanda ya kamata ba ya kamata kai ka kare ta ka fito da abun a yanda yake kaga idan kai haka ka wuce gaban manzon Allah sama ka wuce gaban Allah kuma ubangiji ta Allah bai zai karba maka ba man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki ba mu muka umurce shi ba inji manzon Allah sama za mu miyar masa yasa shi mai bid'a wahalan banza yake sha shine haka man kokari yake yana ibada amma kuma wahala ne yake sha Allah ta'ala bai zai karba ba kuma bid'a tana kai mutum zuwa ga wutar jahannama ne kaga gashi kai kana ga lada kake son ka samu amma kuma alhaqiqa ka samu kuma za ta kai ka zuwa wutar jahannama ne babu yanda za a yi ka bauta wa Allah ta'ala a bisa ra'ayinka kuma ya zama daidai inda haka ne aika ba za a aiko manzonni ba su ma kafirin ba dikadiki ba dikadiki suke ta wajen bautan ba sai zamana ba su dace ba har sanda aka aiko manzonni suka zo musu da addini to don haka bar abun a buɗe za a bar addinin musulunci gaba daya sai a koma bautan wani abu daban a koma wani addini daban wani sabo amma ba addinin musulunci ba shi yasa manzon Allah ya ce badal islamu ghariban wa sayudu ghariban balin ghuraba musulunci ya fara bako kuma zai koma bako madalla da baki su ne musulmi masu bakon addini, amma in ko ba a bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba, to kuma an zo da sabon abu ne kuma an bata. Amma me yin bid'a sai kuma ka ai wannan abinda ake yin ai kokari ne wajen bautan Allah ta'ala ka kai matuƙa wajen ibada, to duka wannan duk kokari ka inda zai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to akan bata kai. Shi yasa abinda ake cewa bid'a shine ma la aslahu fi ddini yastanidu ilayhi, abinda bai da asali a addini da yake dinginuwa zuwa gare shi, kuma da Ibn Rajab al-Hanbali ya rawaito ya mun yi tarifin sa. Sannan Abu Ishaq ash-Shatibi al-Maliki al-Ittisam yace abinda ake cewa bid'a shine tariqatun fi ddini mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi ta'ala. Abinda ake cewa bid'a shine a kirkiro wata hanya a cikin addini wanda ita ba addini bane amma ta yi kama da addini, sai a je a shiga hanyar ana bautan Allah da ita, ana neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda yasa za a kirkiro hanyar shine domin a kai matuƙa wajen ibada. Duk wannan kuma aikin banza ne tun da zaba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da kai. Sai Ubangiji ta'ala ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Duk wanda ya saba manzon Allah sasuma fitna za ta same shi da kuma azaba wanda take mai raɗaɗi a duk lahira. Fitnan shine zaka bata, don duk wanda ka lalube shi a sunna baka same shi ba, to zaka same shi cikin bidiyoyi. Duk wanda ya bar sunna to zai koma cikin bid'a ne, don hanyoyin guda biyu ne. Saboda haka kaga ya bata kenan, sannan a lahira kuma ka azaba tana nan, wato ainihin tana jiransa. Bayan kasancewanka akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sai ka kasance akan fahimtar magabata. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa yattabi'in ghayra sabilil mu'minin wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta bayyana masa, ya bi wata hanya ba ta mu'mine ba, tutar jahannama zai shiga. To suwaye masu bayyanar da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sune ahlus sunna, masu karantar da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun dare da rana aikin su, ba irin wanda suke karantar da wasu littafai daban wanda babu hujjoji a cikin su, wasu ma tatsuniyoyi ne kawai, hira ne kawai, kuma wai shine addini. An bar qur'ani, an bar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda suke suruto kawai ba. Sai zai ji aya ba haka take nufi ba, sai tunkura ta sai ta bada ma'ana ta karfafa bidiyansa, zai ta maka hira, ya ta maka surutayya abubuwan da ba su da hujja, wanda ba wahayi ba ne. So da haka a tsaya akan abin da Allah ta'ala ya tsaya da mu a kansa. To wanda ya bi tafarkin da ba na mumine ba shine wanda ya kauce tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kauce tafarkin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Saboda ilimin dole ya zama ya dace da fahimtar sahabbai. Al-ilmu min al-kitabi wa sunna li fahmi salafil umma, ilimi daga al-qur'ani da sunna ka fahimtar magabata. Magabatan kuma su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, wato al-qurunul mufaddala, wayannan karnoni guda uku, wato shekara 300 daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 300 yayi baya, wayannan Allah ta'ala ya fifita su akan sauran al'umatai. Shi yasa fahimtar su kuma ta dare ta sauran al'umma ne. Idan fassaran al-qur'ani ne sun fi ka sani, saboda mai, saboda suna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan sahabbai ne manzon Allah ne ya koya musu, in tabi'ai ne waɗanda manzon Allah ya koya wa ne su ya koya musu, suka koya musu, su ne sahabbai. In tabi'u tabi'i ne ba su da nisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka fahimtar su ita ce fahimta. In fahimtar ka ta saba da tasu, to ka aje naka, naka gurguwan fahimta ne nasu, shine ita ce fahimta ta dai. Shi yasa Imam Shafi'i ya kafa hujja da wannan ra'ayin akan hujjatul ijma, cewa ijma'i hujja ne. Saboda idan baka bi ijma'in malamai ba, to ka bi wata hanya daban, ba hanyar mumine ba, ka bi wata hanya daban, ba ta sahabbai ba, ba ta tabi'ai ba, ba ta tabi'u tabi'ina ba. To wayannan karnin Allah ya yabe su. Manzo sun ya ce khairu ummati karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, mafi alkhairin al'ummata sune wanda suka rayu da ni, sune sahabbai. Sannan masu bin su a daraja, masu bin sahabbai din sune tabi'ai, masu bin su a daraja sune masu bin tabi'ai din. Kaga abun nan tabi'ut tabi'ina kenan, sahabbai tabi'ai, tabi'ut tabi'una, as-sahaba at-tabi'un tabi'u tabi'ina, wa'annan sune suka fi kowanne daraja a cikin wannan al'umma. Shi yasa manzon sun yace sune fiyayyen wato wannan al'umma din, addinin su yafi na sauran wa'anda zasu zo daga bayan su kyau, fahimtan su za ta fi kyau fiye da wanda suka zo daga baya. Saboda mai? Saboda sun fi wa'anda suka zo bayan sauran Allah. Kuma Ubangiji ta lace in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, in kun ji tsoron Allah Ubangiji subhanahu wataala zai ba ku wani rariya wanda za ku tace ku gane ƙarya da gaskiya. To kaga tunda sun fi mu tsoron Allah, sun fi mu tace ƙarya da gaskiya, sun fi mu sanin ina gaskiyan take, ina ƙaryan take, ina shiriyan take, ina kuma batan take. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ji tsoron Allah, Allah sai ya sanar da ku shi. Kaga kenan sun fi mu sanin Allah, sun fi mu tsoron Allah, sun fi mu sanin ilimi, sun fi mu man yuridillahu bi khairin yufaqqihu fi din, wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini. To wa'annan ko suna gaba gaba cikin wanda Allah ta'ala yake nufinsa da alkhairi, domin zaɓaɓɓun su ne, ya zaɓe su domin su tallata wannan addinin, su shigar da shi lungu da saƙo, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'u tabi'ina. To idan ka kauce wannan, to za ka je ka shiga cikin wasu jama'a ne, ka shiga cikin wasu jama'a wanda suke suka biyo tabi'u tabi'ina din. Idan suna nan akan hanyarsu, to suna nan akan hanyar daidai. Idan ba su akan hanyar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina, to sai zama kuma suna kan bata su ma, ba za a bi su ba. Shi yasa in an ce as-salaf sai an ce as-salafu salih, magabata na gari. Al-khalaf akwai mutaqaddimun, wanda magabata na gari, wanda suke koyi da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addininsu da wajen fahimtansu. Su ne atba'u tabi'in, da taba'u da ataba har zuwa duniya ta tashi ba za a resa na Allah ba. Amma a ƙarshe manzon sun ya ba da labarin cewa addinin musulunci za a kasu kashi-kashi a cikinsa, kamar yadda Yahudawa suka kasu kashi-kashi, jama'a jama'a, kowa da irin ra'ayinsa. Nasara ma haka, yanzu da aka shiga addinin Yahudu za ka ga daban-daban, kowanne da irin ra'ayinsu, mazhaba-mazhaba, aƙida-aƙida. Haka yin ka shiga addinin Nasara, su ma kowanne da irin nasu wato jama'a, irin addininsu daban. Yanzu akwai masu ganin cewa Kirsimet da ake bid'a ne, bid'a ne su a wurinsu, ba sa yi. Akwai wanda kuke ganin addini ne suna yi, su ma sun kasu kashi-kashi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake, inna bani isra'ila iftaraqat ila wahidatin wa sab'ina fiqa wa inna ummati sataftariqu ila 72 fiqa kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya al-jama'a. Manzo sun ayati banu isra'ila sun kasu kashi 71, amma wannan al'ummar ta sadata kasu kashi 72, kuma dukkanin su wuta za su tafi sai jama'a guda ɗaya su ne ba za su tafi wuta ba. Yace wahiyar jama'a su ne masu bin fahimtan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'u tabi'in, su ne jama'a wanda ba su rubuta jama'ar farko wanda manzon Allah ya musu tarbiya ya tsora su akan sunnar sa ba, suna nan a tare da su ba su canja ba. Wayannan su ne waɗanda ba za su shiga wuta ba. Wannan hadisi Ibnu Majah, kuma hadisi ne ingantacce. Sannan a Musnad na Imam Ahmad, manzo Allah ta sama ce inna alal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 firqa ko milla ko milla, wato alal kitabi sun kasu zuwa ga kashi kashi a addininsu har kashi 72, wa inna hadhihi al umma sataftariqu ala 73 milla yani al ahwa kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya al jama'a. To wannan al'umman tawa kuma za su kasu kashi 73, kuma dukkaninsu wuta za su tafi sai kashi ɗaya ne kawai ba za su tafi wuta ba. Wahiyar jama'a su ne wanda suke tare da jama'ar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina, su ne wanda suke ala sabilil mu'minina, ba wanda suke ala ghairi sabilil mu'minina ba, suna ganin a cikin tafarkin mu'mini. Wannan su ne za su tafi aljanna. To wannan jama'an su ne wanda manzon sun ayyau sake fassara wata riwayan, aka tambaye shi su waye masu tsiran, yace man kana ala mithli ma ana alaihi wa al-yawm wa ashabi, su ne wanda suke akan abin da nake akan sani da sahabbaina. To idan kana son addinin ya zama mai kyau wanda kake yi, to sai ka bincika ka karanta ya sabai suka yi nasu, ya tabi'ai na gari suka yi nasu da tabi'u tabi'ina. Idan aqidan ka ya dace da nasu, to lalle kai baka cikin wa'incan jama'a masu tafiya wutan. Kana nan cikin jama'ar musulmi na asali na farko wanda za su tafi aljanna su ne masu tsira daga wutar jahannama. Idan ko ka lalube ka ka samu ba a can kake ba, to kai ma ka san ka kama wutar jahannama ne. Shi yasa duk abin da aka kawo maka na addini sai ka sashi a sikeli. Shin sahabbai sun yi shi, tabi'ai sun yi shi, tabi'u tabi'ina sun yi shi, inda addini ne da sun yi shi. Idan muka yi sabani da kai akan fahimtar aya ko fahimtar hadisi, sai mu koma su magabatan ya suka fahimci ayar ko hadisi, shikenan sai mu bi fahimtar su. Dan shine addini, ubangiji manzo sama ya riga ya yayyabe su, kuma ya ce abinda suke a kansa shine addini, shine sunnarsa. Amma in ba gaskiya kake so ba, shikenan ra'ayinka kawai kake son abi. Ka aje naka na aje nawa. Shi yasa manzo sama ubangiji ta lace wa ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Wato ku bi Allah, ku bi manzala sama da malaman ku da shugabannin ku. In kuka yi jayayya ku koma Qur'ani da hadisi. Idan Qur'ani da hadisin ba ku fahimci juna ba, to akwai littafin tafsirai, akwai littafin hadisai inda aka fassara Al-Qur'ani, sai a koma a gaya fassaran Qur'ani yake. Shikenan kowa su dawo akan abunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsora, wato ainihin al'ummar sa akai, abun da ya tsora al'ummar sa akai. To waɗanda suke kan wannan hanya fata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ne kaɗan a duniya. Akwai musulmi jewa a duniya, amma da za ka shiga duniyan kai yawo kuma za ka tausaya musulmi, galibinsu 'yan bidiya ne, wasu ma mulhidai ne, addinin kwata-kwata bai dame su ba, suna ne kawai addini, amma suna son su kuskure addinin ya zama daidai da irin na Yahudu ko Nasara. Kawai kai dai sunan musulmi ne, amma kar ka bambanta kanka da Yahudu ko Nasara, kuma a matsayin addini ne, kuma suna ga hakan shine wayewa na musulunci. In baka yaka ba, to baka da sakafa islamiyya, baka da wayewa irin na addinin musulunci. Ana neman a canja abun gaba daya. Wasu kuma sun je sun rungumi bidiyoyi ma anzalallahu biha min sultani, wanda Allah ta'ala bai saukar da hujja a kansa ba, da shi suke bautawa Ubangiji subhanahu wataala. Amma ka samu wanda suke kan taccen addini, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi, yanda sahabbai suka yi shi, wannan sune kadan a cikin al'umma musulmai, sune qilla, musamman ma a karshen zamanin nan, lokacin da duniya wato ainihin ta kusanta shi. To wannan kuma sune ahlus sunna, ahlus sunna wal jamaa. An ambace su ahlus sunna saboda suna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ce kuma ma abota jamaa saboda suna tare da jama'an sahabbai da tabi'ai da tabi'in, suna tare da su Imam Malik a wajen aqidansu. Shi yasa ya zama su sun lizimci jama'an musulmi, ba su rubuta jama'an musulmi ba. Wayannan sune al-firqa an-najiya, wato wayanda za su tsira kuma al-mansura, wanda Allah zai taimake su su yi addinin su kuma su koma lahira su shiga aljanna, saboda suna yin abin da Allah ta'ala yake so. A bisa fahimta ta gaskiya sun aje son zuciyansu, suna bin abin da yake daidai, abin da Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. A cikin sahih Muslim manzon Allah sun ce, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala zalik. Ba za a gushe, ba za a dinga samun wasu daga cikin al'ummata, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna nan akan gaskiya kuma suna rinjaye akan gaskiya, kuma duk wanda yake ba zai taimake su ba ma ba za su ba zai cutar da su ba. In kace ba za ka yi ba ma, to su da su yi, har sai al'amarin Allah ya zo, mana har alkiyama ta tashi ba za a rasa ahlu sunna ba, ba za a rasa masu bin sunnar manzo Allah ta sama da gaskiya ba, ya zama da gaskiya kuma suke tsakanin su da Allah, ba wai suna yi ne don cin kasuwa ko nuna burgewa ko ta manufa ba ta duniya, a'a suna yi tsakani da Allah. Har duniya ta tashi akwai na Allah baya karewa. Sunan na Tirmidhi manzo Allah kuma yake, la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta taqumu sa'a. Wato ba za a gushe, ba za a samu wasu jama'a cikin al'ummata abun taimako wanda Allah zai taimake su su dage akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk wanda yake taimaka musu ma, ko yake neman ya kwaye musu zani a kasuwa, ko yake neman ya cutar da su, wannan bai zai hana bare sa su ja da baya ba, har sai an yi tashin alkiyama. Suna nan daram akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata riwaya ta Ibn Majah, shi ma hadisi ingantacce, la tazalu da'ifatun min ummati qawwamatan ala amri llahi la yadurruhum man khalafahu. Ba za a gushe ba ana samun wata al'umma wata jama'a cikin al'umma ta mai tsayuwa akan al'amari Allah kuma wanda ya saba musu ba cutar da su aina Ali yace hum ahlul hadith sun ahlus sunna wato suna nan suna tsaye akan al'amarin Allah akan sai an yi tauhidi takecce wanda ba shirka a ciki sai an bi sunnar manzon Allah ta sama ba tare da an gauraya ta da bid'a ba kuma duk wanda ya saba musu zai kauce su daga wannan hanyar ba ahlus sunna suna samun raddi da challenging daga ainihin wajin wato yan bid'a shi dan bid'a haucin ahlus sunna yake ji saboda me saboda yana bankado sirrinsa yana bankado bid'o'insa da abubuwan da yake yi waɗanda babu hujja akan su a Qur'ani ko hadisi ko yace wannan kuskure ne a dawo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko baya son haka so yake ka bar shi akan farnansa yayi ta tafiya a haka idan ka kuskura ka san gaskiya ka boye ta to kai kuma ka kama hanyar wutar jahannama ne man kasama ilman jamahu Allah yawm al-qiyamati bil jami min nar manzon Allah kuma yace duk wanda ya boye ilimi Allah zai masa linzami na wutar jahannama ranar al-qiyama so da kai da ka san sunnan kuma wajibin ka ne ka fito ka bayyana ka ji tsoron kowa kar kai shayin kowa duk wanda yake zai cutar da kai kai kana da taimako daga wajen Ubangiji Ta'ala bai isa wanda yake zai dace a wanka kamar rana ta fito ne yake zai rufe ta wallahi bai isa ba a kokarin dakile ta ma tallata ta zai yana maka raddi wani bai san ka ba ma sai ta ko waye ne wannan sai wane ne sai karatun sai kuma ya gane a cikin sai ake karantarwa shikenan sai ya fahimta ka ci gaba da yi tsakaninka da Allah duk wanda ya nemi ya cutar da kai ma bai isa ba duk wanda ya nemi ya tabar da kai Allah ta'ala yana tare da kai wannan bai cutar da kai ba saboda haka duk wata adawa da za a samu daga wajen yan bid'a to ai ƙara karfafa gwiwa take cikin isar da sakon Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga da'awar kuma ta sunna ita ce take tafiya saboda ita ce da'awa ta gaskiya wanda take kama hankali shi dai karantarwa ahlus sunna inde zai baka ilimi zai baka abin da kwakwalwanka ba za ta dauka ba kuma ne zai gaya maka da hujja ne daga Qur'ani ko hadisi amma dan bid'an ya saka a gaba zai baka wani labarin da komin jahilcin ka ba za ka yi da shi ba ka san cewa kiyar ne wannan maganan ba haka bane kirkiran ta kawai akai daga nan sai ka gane cewa to akai ga inda gaskiya take wannan dan Qur'ani yake fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kawai bayani kawai yake tauke yake maka da misale babu hujja ba ayar alqur'ani ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zai kama hankalinka in dai shiriyan kake nema to addinin manzon Allah kuma yana nan a cikin sunnoninsa idan ka bar sunnonin ka tafi yawo ne kuma zaka je ka bata imam Ahmad yake dinun nabi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal atharu la targhabanna anil hadith wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار أجيني من ذلك سواء هنا أنا أكن حديثا كركي جامن حديث كركي جامن آل سنة كرباك تاريد سلطة وجسنة فتن تسكيا دنك يا كذاك جي كبتا رأيين كتبوني حديث يكما ينيني ديوا متون كما يكبتا درانا ديوا وإن دعيك كيران سيزوا سنة من ذلك سواء سيسوا يتورين كرسو توشو كون ننزو kuma su je su fata su rungumi bidiyoyi kuma a kiran da ba za ka iya kare kanka a nan duniya ma ba za ka iya kare kanka ba ballanta na alahira yanzu masu bidiyan ne ka sa su a gaba kake su kawo dalilan su ka ne mai fada da su ne kawai da zaran ka ce qurhatu burhanakum kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku ne ga suke ne wala to ka ne mai fada da shi ne sai dai zage ka a karshe ku fada ku tashi bai zai iya kare kansa a gaban mutun dan uwansa ba to ina a gaban Allah ko gaban mala'ikun Allah ta zai iya kare kansa saboda bai da hujja ne amma ahlus sunna dama shi bai kirkiri komai ba duk abin da kaga yake faɗa daga alqur'ani ne ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ma kace ina dalili dama shi yana tare da dalilinsa to kaga wannan shi wanda yake neman gaskiya kenan saboda haka mu lizinci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu lizinci karantarwan ahlus sunna inda ake gane su shine motsi kadan Allah ya ce motsi kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaji sahabbai sun ce kaza Imam Malik manya malai magabata da su ake kafa hujja su ja su fassara maka su yi bayani su wuce kuma zaka ga ba sa koda kansu eh ba sa yan bidiya ne suke koda kansu mutai ta zuga ta zai zauna wazi yake maka amma yana me yana koda kansa ne yana ta maka bayanin kansa ko bayanin wani malamin sa ko shehunin sa dan ga wanda ya zaka ga yana ta baka bayanin wani shehi ko wani wali yana sai tsora ka akan dariƙan wannan wali ne ko kan bidiyansa ko wannan shehin wanda ba lalle ne ya zama wali ko zo yana ta koda kansa yana ta koda kansa yana son ka zo ka dinga masa biyayya ne ka dauke shi a matsayin wali to wannan ko mutu yana da'awan yana da'awan cewa da'awar sunna yake in yana wannan abun ka tabbata cewa dan bid'a ne dan yana son ya kira izuwa kansa ne ba izuwa ga Allah ba yasa ubangiji ta'ala da yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba wanda yafi mutba wanda yafi iya magana magana mai kyau kamar wanda yake kira izuwa ga Allah izuwa ga addinin Allah kuma yake aiki nagari kuma yace shi musulmi ne sai shekul islam Muhammad bin Abdullah sai in ka lura da masu wa'azi wani maimakon ya zama yana kira izuwa ga Allah ne to ya da'u ila nafsi yana kira izuwa ga kansa ne idan ka gaba yana ta maka bayanin kansa don ka yarda da shi ya samu daukaka a wurinka wannan ko ba ita ce dawon ahlus sunna ba nuna mutane darajar Allah da girman sa ka nuna mutane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman sa ka nuna mutane muhimmancin addinin su da kiman addinin su shikenan ka gama wannan ba guda ku ba su za ta tambaye ka kabari ba man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka su ne kawai waye ubangijinka menene addininka waye annabinka za ka tambaye ka malamin ka ne a kabarinka za ta tambaye ka wani wali ne wali ta kansa shi za ta ambana ba wanda zai tambaye ka wannan tiya wa'annan abubuwa guda uku su ne ake karantarwa duk inda za ka karantar in dai karantarwa ne ta sunna su sai rike wa'annan in ko ka kauce to bata zaka yi shi ko mai da'awa zuwa ga sunna so yake ka rike sunnan kawai kai aiki da ita ka buƙatan ka zo kana masa wata hikima ko kana masa wani fadanci ko ka dauke shi cewa shi wani abu ne amma mai da'awa zuwa ga bid'a shi yana son ka zo ka dinga koda shi har ka zo ka kai shi matsayin manzon Allah ta ko ka kai shi matsayin Allah ma shi dadi zai yi kamar sa ka zo kana ta masa hidima kaman ya samu bawa shi abin da yake bukata kenan ita kullun sai ƙara nuna maka muhimmancin sa shi matsayin sa shi ba matsayin addinin ka ba ko matsayin ubangiji ta'ala ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ka sai ku gane irin wannan wasu kai don kun bi su ku tabbata cewa za ku bata ne kuma babu inda za ku je ba za su kai ku zuwa ga wato gaci ba shi yasa da'awan sunna dukkan wanda yake wayeye wallahi ko bai ilimi ba ya san cewa ita ce da'awa ta gaskiya sai Allah ta'ala da yace zai taimake su kuma yana taimakon su ne yanzu idan kana bude gidajen talabijin na addinin nan karatun wasu ke gani karatun ahlus sunna ne sunna tv afirka tv tv manara tv wisal tv kawai za ga Allah ya ce manzo Allah ya ce duk wannan ba sa karatun yan bidiya karatun ahlus sunna ake sama kuma za ka gana ci gaba amma yan bidi'a sun bude wasu gidajen TV su kana da labarin su ma suna nan kuma amma idan an da ka bude ma ka san hayaniya ne ka fara gani barakiya ba sai ka rufe shi yasa yanda ka san babu su akwai gidajen talabijin guda uku nasu amma dukkanin su yanda ka san babu su a duniya za ci gaba kowa ya ce maka ga inda yake kallo kawai saboda ya san nan ne ake bada ilimi ko da gidajen radio haka ne karatun ahlus sunna ne social media duk wanda karatun tuka suke yawo amma duk Allah karatun su waye yake yawo a social media karatun ahlus sunna ne za ka ana yawo da karatun yan bidiya ne idan yayi wata katobara wanda hankali ba zai yadda ita ba sai ka ga ana ta yada ta kawai ana ta yada don a tona masa asiri yayi abinda hankali ma ba zai yadda shi ba ballanta na shari'a amma in ba haka ba to ina yake da ito shi karantar din ina yayi zai iya kuɗa littafi ya koya maka addini ta zai yawa sai da wani karantarwa sai dai ya karantar da wannan bidiyan kawai sai Allah ya dakule wato ainihin da'awar ta su din sai zama bata ci gaba ƴaƴan su ma sai suna fahimtar sunna suna ta waye wa irin wa abun nan din wa ainihin ta abun nan bidiyoyin nasu to wannan ita ce gaskiya kenan ita gaskiya wato tana da tushe kuma ta girma ta yi rasa ta yi fure ta yi ƴaƴa amma ƙarya kuma ba shi ta fure take bata ƴaƴa duk inda ta je dai kasa kuma za ta yi duk inda ta je kasa za ta yi saboda haka da'awar sunna al'amari ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya sabawa manzon Allah sallama ya bi tafarkin sa ba kuma ya saba tafarkin muminai shi ba ruwan sa da magabata ya suka yi addinin su fahimtar sa daban yake dauka kuma bayan shari'a ta bayyana masa manzon sallama ya ce Ubangiji ta'ala ya ce wallahi ma tawalla za mu jikinta masa abin da ya jikinta wa nuslihi jahannama mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'an masira ba ko ma ta yi muni ita ce wutar jahannama ne ma'anan karshen ayin ma'ana idan mutum bid'ar ya zaba sai Allah ta'ala ya kawata masa bid'a sai ta dinga burge shi sai dinga ganin ta mai kyau ne sai dauka ma ita ce addini sai je dulmiya a ciki yana ta a karshe sai Allah ta'ala ya je fashi a wutar jahannama kuma ta kona shi kamar yadda kaga shi yasa wani duk yanda kai ba za ka riba shi bidiyan ba, ai bidiyan ta masa kanta ne. Wannan ukuba ne Ubangiji Ta'ala yake wa mutum in ba ka son gaskiya, an yi kaki, to sai Allah Ta'ala ya kawata maka abin da yake mummuna sai zama mai kyau, sai zama mai kyau a tare da kai, sai ka dinga ganin abu mara kyau a matsayin mai kyau ne, abu mai kyau kuma sai ka ganshi a matsayin mara kyau ne. To wannan ukuba ne Allah Ta'ala yake maka, shine ma'anan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Abun da yake din sai dinga gani, to ai babu wani abu ba addini ma yin ba wannan ba, kuma alhalin bid'a ne ko shirka ne, baka gani yanda wani ya dauki shirka shine tauhidi. Idan ka ce ma la ilaha illallah kana nufin ka bauta da gaskiya sai Allah sai ya ce maka kai ma ba kai dama akwai Allah ba kenan, wai sai kai da kowa Allah ne sannan shine kai da akwai Allah. Wannan ko wani matsayi ne ba zaka kai a bid'a, wai sunan ka arifi, arifai ne suke fadan haka, to wai wannan din kuma ba kai da dai haka ne. Kai in ka yadda Allah ɗaya ne, to wai matsayinka ne bai can ba, kai ma kana son matsayinka ya can, kai da cewa Allah ba ɗaya bane, kowa ma Allah ne, ka rusa la ilaha illallah fa kenan gaba ɗaya. Kaga wannan shine addini, to kaga wannan shedan ya riga ya gama da mai irin wannan. To Ubangiji Ta'ala ta lala yake musu kamar yadda ya faɗa, a kirjinka sai ka dinga ganin abun mai kyau ne, amma kuma istidraji ne. Ubangiji Ta'ala a cikin suratul Qalam yake fazarni wa man kadzaba bi hadha alhadith, na'am, fazarni wa man yukaddu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, kafani da wanda yake karyata wannan maganan, yake karyata alqur'ani. Allah Ta'ala ya ce zan musu talala ta inda ba sa sani. Me talalan ne? Shine aikin da kake mummuna ne, sai Allah ya kyale ka kana ganin sa mai kyau ne, kana ce kana kai sai ka zo ka mutu sai je jefa ka wutar jahannam, kenan kai asaran, kai asaran duniya da lahira. Kamar yadda Allah Ta'ala faɗa cikin suratul Saff yace falamma zagu azaga Allahu qulubum, yayin da suka kauce hanya kuma suka jinga fada, suka ce shine daidai, suna cutar da wanda yake kan hanya majidiyya, sai Allah ya karkatar da zukatan su ba ta dawo ba. Kai kana kan barna kuma ka sani kan barnan kake son zuciyanka kake bi, kuma kana cutar da wanda suke kan gaskiya, kana cewa akan bata suke, sai Allah ya karkatar da zuciyanka din, sai ya zama kana kan barnan ba ran da zaka dawo har ka je ka shiga wutar jahannam. Shi yasa duk yanda kai da wani wallahi bai zai gane ba. Allah ya riga masa ukuba, ya yunke zuciyansa, ya riga ya rufe zuciyan kawai. Wannan shine halin wanda suka dulmi a cikin bid'a. Kana wazi ma to ta bayan kunnen su yake wucewa. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Walau naran nafakhta bihi adha'at walakin anta tanfukhu fi ramadi. Kana busa ne cikin toka. Mace ce kake magana ba raye bane, ba zai taba amsa maka ba. Ba zai fahince ka ba. Kuma da ka gidan toko ne Allah Ta'ala zai maka, idan ka nemi shiriyan, kai yadda shiriyan kake nema, ka dinga roƙon Allah, Allah ya dora ka akan shiriyan, to sai fahimtar da kai addini. Shine ma'anan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai fahimtar da shi addini. Amma tunda ba gaskiyan kake nema ba, sabon Allah kake so, to sai Allah zai dora ka akan gaskiya. Yanzu kai ka kwatanta da kanka mana, mutumin da kullun zagin ka yake, kullun in ka faɗi abu ya ci ba haka bane, ka gaya masa bai zai maka biyayya ba, dole za ka dinga kyautata masa, dole za ka kyautata masa, za ka ji ba ka so. To kira Ubangiji Ta'ala mahaliccinka, mai azirta ka, mai baka iskan da kake shaka da ruwan da kake sha, je maka gata ko ta ina, ya halitte ka mutum bai yi ka kare ko alade ba, inda ka dama wallahi dabba zai yi ka ko kare ko alade ko ta tsutsa, sai ka ɗan adam mai hankali, amma kuma shi ne abokin faɗanka. Ka saba masa, ka saba wa manzonsa, sai ya zai tsora ka akan shiriya, ka ce ka nemi shiriyan tukunna, in ka neme ta tsakaninka da Allah ita kake so, to sai Allah Ta'ala ya cuta maka ita a zuciyarka. In ko kwatan ka nema, sai Allah ya karkatar da wato zuciyanka, ka je ka bi son zuciyanka, kai ka yi tsammanin kana kan gaskiya, amma kuma ba a kan gaskiyan kake, ka ɗauka a kan daidai kake, har neman ma mai muƙabala kake yi, amma kuma a kan barna kake. Allah ya yunke a kan zuciyanka, alkhairi zai shiga ba. A cikin suratul Fatir Ubangiji Ta'ala ya ce fa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Yanzu mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa yake ganin sa mai kyau, ya kake tammanin sa? Wannan yana kan shiriya, yana kan bata ne. Duk wanda mummunan aikinsa yake ganin sa mai kyau, sai ba wanda yake shi bata kuma. Domin yanzu idan kai kana wasu mummunan aiki, kana sabon Allah, kamar a ce kana zina ko kana shan giya, amma ka san cewa mummunan abu ne, ana tamanin gyaruwanka, ana tamanin tuban kai zuwa ga Allah, amma in kana ganin abu mai kyau kake yi to yaushe zaka tuba? Yanzu wanda yake bid'a yake shirka yana daidai ne addini ne, to shi zai gane tunda shi yana yi ne don a bashi ladama, ta yaya zai yi tuba? Kisa zo hadisi sahibul bid'ati la yatubu, mai bid'a ba ya tuba, ma'ana yana da wuya ya tuba, saboda shi gani yake addini yake. Kuma yaushe zaka fita? Ina ga wannan hanyar ita ne ma kawai hanyar tsira, kai da kake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, so yake kamata ka dawo hanyarsa. Shi yasa duk mutumin da kuma ya gane sunna yana da wuya kuma ya koma bid'a. Kuma in da ba bid'a ma yana da wuya ka tashi ka shiga bid'an, amma in bid'a nawa ne wanda suke fita daga bid'an su dawo kan sunna? Saboda gaskiya a bayyane take, kamar mutumin da yake musulmi ne, kafin ka kauce shi daga addinin musulunci ka mai da shi addinin kiristanci ko yahudu yana da wahala. Amma kristoci nawa ne suke musulunta? Kullum sai sun musulunta sun dawo musulunci. Amma yana da wuya ka samu mutumin da ya rida ya koma kiristanci, ga wahala. Kuma ko da ya koma ba wai addini ne bai masa ba, a'a, wata maslahansa ne ta rayuwar duniya kawai ya bi. Amma su kuma masu barin wani addini su dawo kan addinin musulunci, wancan addini ne bai musu ba, kyamansa ma suke yi. Haka mai barin bid'a ya gane barna ne sai ya dawo kan sunna? Amma kana ganin ahlus sunna zai koma bid'a? Haka dai, in kuma duniya ne yake so, kan din zai same ta, ba addini ne a gabansa ba, amma ba wai sunnar ba ta masa ba ne ko kuma bai gamsu ba. Haka mu tsaya a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala yana fatar da wanda ya ga daman ya fadda shi, yana shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi, idan ya nemi shiriyan. In ka nemi shiriyan, shikenan sai Allah ta'ala ya tsora ka a kan shiriyan. In fatan kake so kuma sai baka dama sai ka je ka fata, kai ka zaɓa wa kanka, sai ka je lahira kuma ka tadda wutar jahannama. A cikin suratu Muhammad, Ubangiji ta'ala ya ce, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Yanzu wanda yake kan hujja daga wajen Ubangijinsa, za su yi daidai da wanda aka kawata masa munanan ayyukansa, yake ganin su masu kyau, yake bin son zuciyansa? Yanzu dan ahlus sunna zai zama daidai da dan bid'a? Don ahlus sunna su ne akan hujja, ka taɓo hujja ne kawai, komi hujja, qur'ani, hadisi, shi ne a bakin su. To dan bid'a fa surutu da misalai da hira, yanzu za su zama daidai? Wallahi ba za su taɓa zama daidai ba. Wanda yake akan dalili ai yana kan gaskiya ne, kuma kau da shi akan wannan gaskiyan yana da wahala. Amma wanda yake akan son zuciyansa, ba akan hujja yake ba, shi ma kansa ya sa ku shakka a cikin al'amarinsa, sai dai ya ki jin gaskiyan kawai saboda son zuciyansa, amma ba wai bid'a ne inda gaskiyan take ba. Saboda haka mu gode wa Allah ta'ala da ya dora mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sa muka gane alqur'ani da hadisi su ne kawai hujjoji, su ne kawai da su fidda kai daga duhu zuwa ga haske, su fidda kai daga bata zuwa ga shiriya. Ka bar bidiyoyi ka koma kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka bar shirka ka koma kan tauhidi, idan ka kyale su to za ka bata. Manzo Allah ya ce, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati, na bar muku abinda in kun yi riko da shi ba za ku bata ba, shine littafin Allah da sunnata, alqur'ani da sunna, idan fahimta magabata ilmu min alkitabi wa sunna bi fahmi salafi al-umma, ilimi daga alqur'ani da sunna a bisa fahimtar malamai magabata. Shi yasa littafin ma na malamai magabata ake karantawa, su ne suka fassara qur'ani, suka fassara hadisin, ko kuma tarjuma muke yi. Abinda suka fassara ne muke gaya maka shi da Hausa, ba mu da muke fassarawa ba. Duk ayat da muka fassara to wani magabaci ne ya fassara ta, sahabbai ne su Abdullahi bin Umar, su suka fassara, tabi'i da tabi'u tabi'ina, su kuma manyan malamin tafsiri, su Ibn Jarir al-Tabari, su Qurtubi, Ibn Kathir, suka rubuta mana a cikin tafsiransu. Idan mun je mun karanta ga fassarar da sahabbai suka yi da tabi'i da tabi'u tabi'ina, ba fassarar mu bane, su suka fassara ayan haka, mu kuma sai mu zo mu fassara da Hausa, su da Larabci suka fassara, mu kuma sai mu zo mu yi bayani da Hausa, amma fassarar ba ta mu bane. Amma dan bid'a da kansa yake fassara Qur'ani, ba ruwan da koma wajen magabata, an ya koma wajen magabata zai fassara ta daidai, ba za ta goyi bayan bid'ansa ba. Haka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ba ta ne suka yi sharhin su, za mu koma sharhin da suka yi Fathul Bari, su sharhin Nawawi na Sahih Muslim da sauran dukkan littattafai da aka yi sharhin hadisi, sai mu koma mu ga yaya magabatan suka fassara hadisin, su da Larabci suka yi. In mun gane fassara mu kuwa sai mu zo mu yi da Hausa, yanda wanda ba ya jin Larabci zai gane, amma fa mu da wani abu namu. Amma dan bid'a da kansa yake fassara hadisin, domin me? Don ka goyi bayan bid'o'insa, a haka sai dai ya bata ya dauko su bid'o'i. Shi yasa Ubangiji ta ce, duk wanda ya saba wa hanyar magabata yake fahimtan addinin sa ba yanda su mu'minin farko suka fahimta ba, to za a kawata masa abin da yake a kansa na bata, sannan yaje yaje abin Allah ta'ala yaje jefa shi a wutar jahannama kuma ta kona shi kuma tirda makoma yaje yaje wutar jahannama. Tun ya shiga hukun Allah yaje fa shi wutar jahannama. Allah ya kiyamu da kiyayensa. Idan kana son ka tabbata musulmi akan shari'a akan tauhidi ta cece addinin ka ya zama daidai, ibada ka daidai, ɗabi'un ka daidai, to ka yi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shikenan. Amma kana kauce mata bata za ka yi, don manzon Allah sama cewa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ka shaidin ku da abun da aka kirkiro wanda za ka babu shi aka shigo da shi a addini. Duk abin da aka kirkiro aka sa shi a addini wanda babu bid'a ne, kowace bid'a kuma bata ce, kowace bata kuma za ta tafi wutar jahannama ne. Kuma dan bid'a bai isa yayi maka bayani akan bid'a ba, yake dai bid'a ya kawo maka misalai da dalilai da sauransu, ba zai iya maka haka ba. Ko ka bashi ya maka lafiya, ka bashi tufi ka gaice shi malamin bid'a zai maka bayani akan bid'a, wallahi ba zai iya ba. Sai dai ya zo ya hayaniyansa kawai ya tafi, ya zo ya koda kansa da shehuninsa kawai ya kama hanya ya tafi. Kuma ga shi kata-kata kayan Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yakan bidiyoyi. Allah ta'ala ya kara mana shari'a. To Ubangiji ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka.
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
وبنجي تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به الا بايا غفرتوا ان امك شركا اكمتو اكن شركا دوني والله تعالى شركا كما يموتو اكن شركا الله بزي غفرتا متا با. ومن يشرك بالله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما duk abun da ba shirka ba Allah yana gafarta shi ga wanda ya kadama. Idan mutum ya mutu yana yi ko tuba bayan Allah ta'ala ya kadama sai ya gafarta masa. Wa man yushrik billah, duk wanda yayi Allah ta'ala shirka, faqad dalla balalan ba'ida, ya bata mai nisa, wato yayi hannu da aljanna. Ubangiji ta'ala wannan ayan yana fadan cewa kin shirka ka mutu kana yi bai zai gafarta maka ba. Amma kuma idan anan kana raye ne ka tuba ko da shirkan kake yi Allah ta'ala zai gafarta maka. Wa kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasad, in dai ka bar shirkan Allah ta'ala zai gafarta maka. Amma in ka mutu kana yi kuma shikenan, sai dai wuta, ko gafara ba za a nema maka ba, ba za a nema maka gafara ba. Wato ba hadari ka mutu a kan shirka ko da kana da awon musulunci, din addu'an da za a maka ba za ta samu shigawa, don kai kam Allah ta'ala ya gama maka hukunci wutar jahannama zaka tafi kuma zaka dawoma a ciki har abadan abada. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lilzalimin min ansar. Duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya haramta masa aljanna, makomarsa wutar jahannama, ba wanda zai fidda shi, ba wanda zai fidda shi. Sai mu gode wa Allah akan ni'ima ta musulunci. Wallahi kwanan nawa ne min tambaya hankali na tashi, mahaifiyarsa ne ta mutu akan shirka, da musulma ce ta yi ridda, da matan musulunta ta yi aka haife su su musulmi ne, babansu musulmi, amma ita kuma sai ta yi ridda ta koma kafirci kuma ta mutu akan kafirci. Yau yana tambaya na yanzu meye zai iya yi, akwai wani abu da zai mata? Nace babu, ba dama ya mata addu'a ko ya nema mata kafara, babu. To idan ka ba yi gari ma iyayenka musulmai ne, wallahi sai ka gode wa Allah ma. In sun rasu za ka iya musu addu'a, za ka yi wani aikin alkhairi Allah ya kai musu ladan, wannan ba karamar ni'ima ba ce. Amma in sun mutu suna shirka, wallahi bayan da ka iya, don Allah ya ce ba zai gafarta musu ba. Kuma manzala ta mama da babban sayar su yana shirka, ai Allah ya hana ya nema masa gafara, ya ce zai nema masa gafara. Ubangiji ta ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin, bai kamata ba ya nema masa gafara bayan ya mutu yana shirka. Sahabbai duk aka hana su, duk wanda iyayensa su oyansu kare su akan shirka, ba da ma kace Allah ya gafarta masa, don Allah ya riga yanke hukunci cewa ba dai gafarta masa ne ba. To sai dai kai kokari suna raye su dawo akan musulunci, su musulunta. Ubangiji ta'ala yake dukkan wanda ya mutu yana shirka, Allah ta'ala ba zai gafarta masa wato wannan shirkan ba. Amma duk abin da ba wannan ba kuma Allah yana gafarta shi, shine ma'anan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. To wannan kuma abun farin ciki ne, cewa in ka mutu da tauhidi, koda kana wani sabon Allah ko min girman sa, in Allah ya ga dama zai gafarta masa, zai gafarta maka. Shi sai ina Ali yake cewa ma fil qur'ani ayatun ahabbu ilayya min hadhihi al-aya, yace babu wata aya qur'ani da nafi so irin wannan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kuma ya san bai yi shirka ba, Allah ba ya gafarta wanda zai shi, wanda mutum yana shirka, amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta shi ga wanda ya ga dama. Yace wallahi yana jin dadin wannan aya, saboda me? Babu wanda ya wuce sabon Allah ai, amma shirka kam wallahi ya kamata musulmi a ce ya wuce shi. To me amfanin imani naka in ka kauce yin shirka ba? Ai shirkan, imanin kore shirkan shine imani, shine ma'anar la ilaha illallah, ba an bauta da gaskiya sai Allah. Ai ka zo kana shirka, to ina imanin naka yake? Kaga babu imani kenan. Shi sa kenan Ali yace ina jin dadin wannan ayan, amma din bid'a kuma wannan ayan hadari ne a kansa. Domin daga kananan bidiyoyin ana tafiya shirka din kuma, aje ana bauta a kaburbura, ana roƙon wani wai ya biya wata bukata. Shikenan da ka mutu akan wannan, ka mutu kafuri. Ko da kana sallah ko kana faɗan la ilaha illallah, don ka warware. Ibn Qayyim yana cewa fashirku fahzarhu, fashirkun zahirun zal qismu laysa biqabilin ghufrani wa yattakhadhu an-nidd lirrahmani ayyan kana min hajarin aw al-insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati jayani. Shirka ka kiyaye ta, ka ji tsoron shirka. Akwai babban shirka ta zahiri, kace wallahi ka ji tsoro, shine ka riki wani abu, abun bauta ko mutum ko dutse, Allah baya gafarta shi. Kana roƙon wani ya biya maka bukata, ka duba yan bidiya fa, subar Allah ta'ala suna roƙon wani ko wali ko shehi, wai shine zai biya musu bukata? Suna tamanin aljannan su a wajen wani ba wurin Allah ba, duka wannan shirka ne. Suna tsoron azabar wutar jahannama, daga wani ne zai kare su ba? Allah ne zai kare su ba? Suna son wani kamar yadda suke son Allah, shirkon shirka ne. Sai suna son ma shehunansu da waliyansu galibinsu fiye da su son Allah, don an taɓa Allah hankalinsu ba tashi. Amma idan aka taɓa shehunansu hankalinsu yana tashi, suna raddi. Amma ba mu ji inda aka taɓa Allah suna raddi ba. Kai akwai matsayin da za ka kai ma ka zagi Allah ma, wallahi suna yi. Mutum ka yana cewa wai Allah mugu ne, kar ka yadda da Allah, kuma shi kuma wa shehi ne a cikin dukiyan. Zaka shi ya haye shi zai iya yi, amma kai kuma tunda baka kai matsayin da bai, ba za ka yi ba. Ta kaga kana gaba-gaba kana kara halaka kenan, kana kara halaka. Wannan shirkan Allah bai zai gafarta mata, bai zai gafarta ta ba. Amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta. Shi yasa idan mutum ya mutu bai tuba daga laifinsa ba, ba za ka ce dan wuta ba ne, shi ne abin farin cikin. In dai aka kuɓuta daga shirka, wa man yamutu wa lam yatub an zambihi fa amruhu mufawwidun li rabbi. Duk wanda ya mutu bai tuba daga laifin da yake ba, kamar da al'amarin sai zuwa ga Allah. In dai ba shirka ba ne, kar ka ce dan wuta ne. Wa man yamud wa lan yatub an wizrihi fa wa ila Allah jami'a amri, al'amari yana wurin Allah. Ba ma cewa wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne, amma duk da ayyuka nagari muna tammata masa aljanna, wanda yake munanan ayyuka kuma muna tsorata masa wutar jahannama, muna nema masa gafara, Allah ya gafarta masa. Amma ba za mu ce wani dan aljanna wani dan wuta bane, shine aqidan ahlus sunna. Amma da bid'a yanzu za su ce wani dan aljanna, suna kyautan aljanna ma, wani zai maka wani dan wuta ne, har su rantse da Allah. Ta kaga dan bid'a baya karatu, bai san aqida ba, bai san ibada ba, bai san qur'ani ba, bai san hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam. Wallahi galibin su fassara kawai suke yi, ba wai sun san, kuma ba malamai ne suka koya musu ba, tatsuniyoyin nan ake koya musu. Amma hakikanin alqur'ani da hadisi din ba koya musu ake yi, shi yasa suke bata kuma suke badda mutane. Haka mu ji tsoron Allah, mu kiyaye shirka. Abinda ake cewa shirka kuma wato shine musawatun ghairi Allah billah fima huwa haqqun lillah, ka daidaita wani Allah da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah. Haƙƙi na Allah ka je ka ba wani shi, ko da ibauta ne, kana bautan Allah kana bautan wani, shirka ne. Sarfu ayi nau'in min al-ibadati li ghairi Allah, ibada ne ake yin ta don Allah, sai ka je kana ga wani, kana ainihin bauta wani ba Allah ba subhanahu wataala. Shikenan kai shirka, ka san nau'o'in ta, ka san abin da zai fitar da kai daga musulunci, domin kada ka fita daga musulunci. Ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya shirka ya bata bata wanda take wato ainihin mai nisa, bata mai nisa, batan da ba za ka dawo ba. In ka yi sa'a ka tuba a nan duniya, shikenan al-islamu ya tuma kana qabla an yafi maka duk abin da kai ba. Amma in ka mutu kana, shikenan ka tafi wutar jahannama. Kuma yadda ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya mutu yana shirka, ya tafi wutar jahannama har abada ba ran da zai fita. Kuma ya bar hanyar gaskiya, ya halakar da kansa a nan duniya, ya yi asaran duniya da lahira. A cikin suratul hajj وبنجي تعالاتي ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتصطفه الطير أو تعوي به الريح في مكان سحيق وندا واتوي الله تعالى شركا مثال سكمان متون يفاتوا لغا سماني وصوبة كرشان هلكا جنان متون لغا سما يكي فاتوا سيزون سايته سو فوتي جيكوه سو غما دشي سو چين يجي أتما كتيرين هلكا نتوجي منان ko kuma daga sama din yana faduwan iska ta tafi shi taje ta kai shi wani wuri mai nisa cikin wani rami sai ta yamu tashi a cikin wannan wurin kawai ya halaka wannan halaka ta duniya ma kenan amma shirka idan kana yin ta a lahiran ma ka halaka a wutar jahannama can wani lungu za a kai ka shikenan ka gama kai ka to amma yanzu yanda abubuwan suka lalace wai in ka zo kana magana kan shirka ma ana ganin kaman kana son ka sada wata qurani ko kana magana kan bid'a ana ganin kana son ka sada wata qurani wannan ba gaskiya bane wallahi ceto al'umma ne daga halaka kuma shirkan nan kuma yanda dole ai magana akan tauhidi kuma dole ai magana akan shirka dole a kira mutane akan tauhidi dole kuma a tsoratar da mutane akan shirka domin shirka tana warware tauhidi in ba tauhidin kuma kai ba musulmi bane kuma yanda dole a kira mutane zuwa ga sunna to dole ne kuma a tsoratar da su daga bid'a a nisan ta su daga bid'a saboda bid'a tana warware sunna to ina ka dauke maka tauhidin ka da sunnar ka ina zaka je kana shan wahala ne kai a duniya amma zaka je ka shiga wutar jahannama amma idan aka kasan kishiyar tauhidi shine shirka ka nisance ta kasan kishiyar sunna ita ce bid'a ka nisance ta shikenan addinin ka zama mai kyau irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gama da duniya lafiya ka bauta Allah cikin nutsuwa sannan ka je lahira kuma ka shiga aljanna Allah ya samu daga cikin bayin sa nagari Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
nabiyil karim wa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mai tambaya yake cewa malam idan hako ya fita wa mutum yana azumi azumi shi a kare
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala azumi ba karewa din jinin ya fita daga jikin mutum idan ya hade idan ya face habon jinin ya fita babu wani damuwa dan manzo sama ai yayi kaho jinin ya fita daga jikin sa amma idan har ka hade jinin ta hancin ka din ya shiga cikin makogoron ka ka hade baka tofar ba to shikenan azumin ka ya kare amma babu kafara sai karama wannan azumi din amma in dai ka tofar da jinin ko da ya shiga bakin ka ka tofar da shi to azumin kai na ne bai karewa
wanda yake cewa malam ta da kekuna na nafif da kuma motocin haya shin zan fidda zakka na wayannan din
ba a cirewa abubuwa na haya zakka sai dai kudin kana da gidajen haya kana ba da zakkan su ka zo cire zakka ba za ka kiman gidajen ba sai dai wayannan kudin sun shekara za ka cire haka motocinka haka nan wato keke na kai dinka ko kuma shagunanka ko su filayenka da kake ba da haya wannan duka ba a lissafin su kudaden ne ake cirewa zakka in sun shekara amma abinda ake lissafin sa shine kayan da ake sayarwa na kasuwanci yau da gobe sayo ka sayar ka sayo ka sayar sayo ka sayar to wannan in ka zo cire zakka dan abinda baka sayar din ba za ka kiman sa kai lissafin sa a yanda za ka sayar da shi shikenan sai ka hada da kudin da ke wurin ka sai ka cire zakka
wannan take cewa malam mijin ta idan yazo lokacin da yake bukatar saduwa da ita sai ta ce ita ba ta da bukata a yau in kuma ya mutu sai ko ya saki ta sanar da haka shi malam daidai ne
to sai a dai zama daidai wannan ai ba ta san haƙƙin mijin ta ba ma kwata kwata tana bukatar karanta da ita manzo Allah sama yace duk matan da mijin ta kira ta zuwa ga shimfudar sa dan ya kwanta da ita sai take batat tal'anu hal mala'ika zata kwana mala'iku suna tsine mata wani hadisin kuma Allah ta'ala zai kwana yana fushi da ita saboda haka ko baki da bukata dole ki ga mijin ki bukatan sa wannan ba daidai bane kuma wannan rashin sanin kima mijin ne da darajar sa ina so yaji zina ne ai yayi aure dama don ya kame kansa ne ka je zina idan sai lokacin da kike da bukatan sa zaki neme shi ya zama kece ma kike iko da shi kenan ba shi ke iko da ke ba wannan kina cikin fushin ubangiji ta ala da la'antar mala'iku har take tuba na'am
yace na kwanta malam na yi bacci ban farka ba sai karfe 4:43 sai na ci abinci a matsayin sahuru ya matsayin azumi na
a to wannan ai ganganci kai ina zaka tashi 4:43 ai alfijir ya fito kenan lokacin kuma ka zo ka ce ka ci abincinka akan me zaka ci abinci wannan ganganci ne ka ci abinci a watan ramadan da gangan zaka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala sannan ka rama wannan azumin idan kana da dan wani dan hujja ka dan ba za mu tsora maka kafara ba amma in ka san da gangan kai to sai kai kafara ma to da haka ba daidai bane wannan kafara da sahur din man dole ne mutun nawa ne suka makara kuma suke yin azumin suke hakuri a haka ya kamata mu tace duba agogo ya tabbatar lokaci bai yi ba kafin ya ci abincin sa na'am
she ka kamshi malam kaman irin turare da baka manta irin su yana bata azumi
me turare da me
shi
kamshi she ka kamshi ba kariya azumi na turare da ma abinda ba turare ba zai kariya maka azumin ka ba ko kanshi ko wari ba kariya azumi
yace ina da mata biyu daya na samu wata aiki tana yi dayar ba samu daman samu mata aiki ba to yanzu idan malam nazo yi musu kyauta ko wani alkhairi haka zan yi musu daidai
to daidai zaka musu ma ai mata ba a warewa da mai kudi da mara kudi duk wajibi ne akan ka kuma dole kai addashi a tsakanin su to da haka wannan Allah ya jarrabe ta ta samu aiki ba sai ta addu'a Allah ya kawo aikin kuma gina ta samu aikin da yafi na wacce din ma to da haka kai dai abinda Allah ya tsora maka dole ne ka rike iyalanka da addashi su tura iri ta wanda darajar su ke zama da abinci haka wurin kwana da sauran su wannan ba a duba wannan mai kudi ne ko mara kudi na'am
tace tana jin wani abu yana fita a jikinta a wani lokaci wani lokaci ba ta ji wani farin ruwa da haka malam in haka ya faru alwalanta ya kare
wannan ba kariya alwala ba kariya azumi kuma ba kariya azumi kuma alwala din mustahabi ne wasu suka ce za a iya yi in wannan farin ruwan ya fita wasu suka ce ba ma sai an yi alwala ba
tace malam mijina mu kai aure bayan kwanaki kadan sai shi da yana duka na kankanin matsala daga baya har muka haifi yara biyar da shi yanzu idan in ya fara duka na har yaran ma suna shiga suna zagin shi suna faɗa haka ya matsayi
to kaga wannan ai ba daidai bane ba tarbiya bane yanzu kaga ya lalata tarbiyan ƴaƴansa kuma ƴaƴan ma har su rena shi wataran ƴaƴan da su buɗe shi ai ba za su yi hakuri ba zaka da Allah ta'ala yake a buɗe mata ai ba irin wannan duka yake a musu ba kai daga kai sai ita dan hannun dan rigan ka duk wani malami na ji yana wazi wa shi bai yadda a caudi mata da hannun riga to ai din ta ji haushi ne ba wai duwaye radadin ake nema ba ba radadin bane ba za ka dinga dukan ta kamar yadda ake dukan jaki ba ko bawa saboda haka nasiha ake yi akwai hanyoyi na ladattar da mace ba sai ka buge ta ba dukan nan shine karshe amma ba za ka zo kuma a gaban ƴaƴanta kana dukan ta ba kuma ta karena ka idan kana dukan ta din dukan ba zai zama ladabi ba in baka taba yi bane kai wannan sai zama wato hanya ta ladabtarwa amma in ka saba yi kuma to wata ran fa ita ma da kanta za ta iya ramawa amma mace ne kana zagin ta tana zagin iyayen ta wata ran sai ta zagi iyayen ka yanzu gashi iyayen sun girma su ma suna kokarin ramawa wata ran za su buge ka su lahanta ka kawai kuma kai ka haife su kuma ba za su maka da'a ba to da haka ba daidai bane ka ji tsoron Allah ka daina ba duka ne hanyar ladabtar da mace ba akwai hanyoyi da yawa na'am
shi akwai bawan Allah da ya ce shi wannan bawan Allah da ya sayi kujeru da ake zama da shi nan mahaifiyar shi ba ta da lafiya sa ta addu'a akwai abokin shi kuma baban shi ya rasu ana so shi ma a sa shi a cikin addu'a akwai wata kuma ta turo takarda ta ce malam don Allah ka taimake ta ka yi mata addu'a ka samu mijin aure in ma akwai mutumin da ya ce maka yana son auren akwai takarda ta bayar har da lamba
to ana sai me son auren sai zai samu liman kenan ya zo ya samu liman insha Allah Allah ta'ala ya tabbatar da alheri to wanda mahaifiyar sa bata da lafiya Allah ya bata lafiya wanda baban sa bai da lafiya Allah ya bashi lafiya mai bukata aure Allah ya bata miji na gari dukkan wanda suke bukatun addu'a Allah ya biya musu bukatun suna alheri kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alheri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين